بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yanzu da muke magana a safiyar ranar Laraba ce da ta daidai da 6 ga watan Ramadan, hijiranar shekara 1433, 25 ga watan Julai shekara ta 2012. Wannan shi ne kasan na 99 daga cikin jerin karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar Professor Zaid Abdulkarim Said. Muna cikin matsaloli da yake bayani dangane da fiqhu sira min wusulul madina ila nihayati bani Qurayza, wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga lokacin da annabi ya isa Madina har zuwa lokacin da aka yaƙi wasu Yahudawa masu suna bani Qurayza. A ƙarƙashin wannan fasali, malam ya yi mana bayanin cewa isowar annabi sallallahu alaihi wa sallam ke da wuya, sai ya ba da muhimmanci game da gina masallaci a matsayin wurin ibada, wurin harkokin rayuwa, da kuma gudanar da duk wasu al'amura na addinin musulunci da rayuwar musulmi. Abu na biyu da annabi ya ba da muhimmanci sallallahu alaihi wa sallam shi ne haɗa kan musulmi tsakanin muhajirai da ansarawa, waɗanda suke suna da imani gaba ɗayansu, sai dai ƙabilu ne, yarurruka ne mabambanta, sannan sun zo daga yanki ɓangarori mabambanta na duniya. To a haɗe kansu su kalli kansu a matsayin tsintsiya na ɗaurin kiɗa. Abu na uku, sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi hangen nesa, ganin cewa yanzu an zo an zauna cikin wasu mutane ne makirai, wanda Allah ya daɗi yana kuka da su game da kashe annabawa da tayar da fitina da hura ainihin wato wuta ta rashin zaman lafiya. Sai marmaje jawo su jika, aka yi yarjejeniya, wadda ita wannan yarjejeniya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu ne, idan sun zauna lafiya abin zai fa'idantar da su, musulmi ma za su zauna lafiya. Idan kuma ba su zauna lafiya ba, wanda wannan shi ne abin da ake sa ran su yi, to shi kenan al'amarin ya zama ƙofar rago gare su. Da yake kamar yadda Bahaushe yake cewa ɗan halal ba ka kunya, ma'ana in dai da Yahude ne duk inda aka yi alƙawari da shi sai ya saba. Ana nan kuwa Banu Qaynuqa'a da Banu Nadir da Banu Qurayza suka saba waɗannan alƙawura. Banu Qaynuqa'a da Banu Nadir annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kore su, ya watsa su, su ne suka ainihin watsu a ɓangarori mabambanta na duniya. Banu Qurayza muka ji cewa in Allah ya so a ƙarshe-ƙarshen wannan fasali wa a zo a yi magana dangane da yaƙin Ahzab. A jiya na taƙaita mana yadda yaƙin ya faru da kuma abin da ya sa aka bari har sai zuwa wannan lokaci za a tattauna a kai. Wato kenan, in kun lura da kyau, mun kammala darasi dangane da waɗannan muhimman abubuwa guda uku. To abin da ya rage dangane da tattauna fa'idojin da ke ƙarƙashin waɗannan muhimman abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su muhimmanci isowar shi Madina. A ƙarshen gaskiya, saboda Allah, ba ya kamata mu shiga al-fawaid min hadha al-muqta min as-sirati an-nabawiyya, wato fa'idojin da ke wannan ɓangare na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Waɗanne darussa ne za mu ɗauka dangane da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam a Madina? Menene ya fara yi? Waɗanne darussa ne za mu ɗauka game da muhimmancin gina masallaci? Wani muhimmanci masallaci yake da shi a cikin ainihin al'ummar musulmi? Wani muhimmanci ne yake faruwa sakamakon haɗe kai da musulmi za su yi? Waɗanne sharrori ne da musulmi za su samu musulmi idan kansu ya rabu? Sa'annan wani muhimmanci ne musulmi zai samu da kuma ƙasa idan aka samar da wata yarjejeniya tsakanin mabambantan al'ummomi da ƙabilu da kuma ainihin mabambantan addinai? Waɗannan su ne darussan da suka kamata mu tashi a yau, inda ku manta ba, amma a ƙarshen darasin jiya sai na fara mana ishara dangane da tafsirin suratul hashri, wadda muka fara tattaunawa muna duban gaɓoɓin da Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da wannan yaƙi da aka yi wa Banu Nadir. Mun kwana a kan wata matsala wadda aya ta 7 take ɗauke da ita, da Allah ya ce: ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. دولة دوتي هذا الله تعالى ومن ذنش صلى الله عليه وآله وسلم daga mutanen wani gari da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu wannan dukiya, to in aka tashi ga yadda za a raba ta a dubi bangare na farko a aje shi ga Allah madaukakin sarki shine baitul mali. Mun yi bayanin ma'anar baitul mali, wuri ne da ake tara dukiya yadda duk wani abu ya taso wa musulmi to sai a kai masa dauki ko kuma taimako ko kuma rufa masa asiri. Sannan walil rasul, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma abiba a bashi. Walizul qurba, sannan sai dangin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ba'an annabi da jikokin shi da tattaba kunnan shi. Sannan waliyata ma sai marayu, wal masakin da talakawa, wani sabili da kuma mutumin da tafiya ta kama shi guzuri yanke mishi. To duk mun yi bayanin wannan, don haka mai sauraron wannan karatu a yanzu in bai samu zuwa ya saurari na jiya ba, to mun yi ishara ko kuma ya nemi kasar na 98 a cikin karatun fiqh usira. To da Allah ya kammala waɗannan bayanai na raba wannan dukiya, wadda ita dukiya ce ta ƙasa wadda ta samu ba tare da jihadi ba, ba tare da wani aikin soja ba, ba tare da wani kai farmaki ba, ba fiɗi ba saɗa ba, aka samu irin wannan dukiya, sai Allah ya ce kun ji yadda za a raba ta. Yanzu wannan dukiya idan aka raba ta haka, za ka ga cewa a cikin mazauna ƙasa kaf babu wanda zai zauna da talauci, domin dai ka ga za a ɗibi wata dukiya za a aje ta a cikin ainihin treasury, wato a cikin baitul mal, ya zama musulmi suna da wata ajiyayyar dukiya wadda ike ta gudu ko ta kwana, ma'ana duk wani abu da ya afko to akwai dukiya bankararriya a ajiye. Sannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam in yana da rai za a ɗiba a bashi, in ba shi da rai to ba za a ɗiba ainihin a ba wani a madadin shi ba. Ina fata an gane, sai dai kawai haƙƙi na shugaban musulmi wannan wanda za a iya ɗiba a bashi, amma ba wai a ɗibi haƙƙin manzon Allah a bashi ba. Sannan sai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sannan marayu, talakawa, hatta mutumin da ya taso daga wata ƙasa zai wuce wata ƙasa, daga wani gari zai wuce wani gari, kun ji cewa idan guzuri ya yanke mishi ba wai masallaci zai tafi yana nema ba, ba tashar mota zai tafi ba, ba kasuwa zai tafi ba, sai ya taho wurin hukuma ta musulunci sai ta ɗiba ta bashi daga cikin wannan dukiya wadda take dukiyar ƙasa ce. Kenan ɗan gari ya wadata, ba ko asirin shi ya rufu, talaka ya samu biyan bukata, marayu da kowa da kowa ya samu daga cikin wannan dukiya. A ƙarƙashin wannan ne muka bayyana cewa waɗannan irin resources da Allah madaukakin sarki ya saukar wa ƙasa, man fetur da makamantan zinare, diamond da makamantan waɗannan arziki, abinda Allah madaukakin sarki yake ishara kenan akan a raba su kowa ya samu. To sai Allah ya wata kalma da cewa yayi wannan rabo ne kai la yakuna dulatan bainal ahliya minkum, domin kai ya zama roman kawai ya takaiti ne a wurin masu hali, wurin masu mulki, wurin masu karfi. Wannan dukiya Allah ne ya tara muku ita ba fiɗi ba faɗaɗa, to kowa ya samu rufin asiri akan haka. To sai na ɗauki Saudi Arabia a matsayin ƙasar da ne muku kyakkyawan misali a jiya, na ce duk Saudi Arabia babu wanda yake fama da talauci, talaucin da za a ce yana jin yunwa, yana fama da tsiraici, yana fama da halin rashin lafiya da ba shi da halin da zai kai kanshi asibiti, yana fama da jahilci ko buƙatuwar ɗanshi wata irin makaranta wadda ike shi ɗin nan ba shi da halin ya kai ɗanshi. An daidaita halin rayuwar ƙasar kaf, irin ruwan da shugaban ƙasa yake sha shine talakan ƙarshen 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 ƙasa yake sha. Duk wani wanda ya isa da wanda bai isa ba, da kowa da kowa, kaga dai na farko tukuna ba a shan ruwan famfo a Saudi Arabia, har na ka ɗibo ruwan famfo ma sai ka ga a motocin ana sa hadhihi al-miya laysat salihatan lishurb, wannan ruwan fa bai dace a sha ba, na farko kenan shine bai dace a sha ba, ana gargadin ka ne laysat salihatan lishurb, bai kamata a sha ba. don haka a Saudi Arabia kowa suwan wata yake sha babu fiye wata a Saudiya kaf kowa suwan wata yake sha duk talaucin ka suwan wata baka sha shine mafi karanci kuma kai kuma komai darajar ka shi din ne dai baka sha kuma babu tasabiri babu wani suwan wata da yake wani kowanne ne ɗaya ne kai standard din su ɗaya ne to da aka tashi sai aka karya farashin shi sai daidai da duk talaucin mutum zai iya siye shine sai aka sa shi riyal ɗaya riyal ɗaya kun nan darajar shi ɗaya da kwabo ɗaya ko ka ce naira ɗaya mafi ƙarancin kuɗi na ƙasar to shine riyal ɗaya to haka mirinda take haka fanta take haka biredi yake haka komai yake to sannan makaranta in ka ga ɗan sarki na makaranta dan talaka bai shiga wannan makarantar ba to dan talaka bai da kokari ne kai in baka ci jaraba ba kan akwai irin makarantu wadanda kuma za ku tafi can ku kare kaga wannan da haka ya kamata ma'ana kokarin ka ya kai ka kawai ya zama by merit ne dan haka in kai na dan sarki ne oho in baka ci jaraba ba ba za ka je ba wannan shine halin da akai sannan jami'o'i da aka yi su na kyauta waɗanda suke ɗibar mutane kar ka ɗauka wai lalatattun jami'o'i ne ko makamantan haka a duk ɗaya ne da 'ya'yansu wani ikon Allah ma jami'o'in da suka yi na kyauta waɗanda wato suke ɗibar baƙi har ma sharaɗi suke da za a sa ɗan ƙasa ba don kai ya tare wa baƙi wurinsu kamar jami'ar islamiyya in har ka ga ɗan saudiya a cikin jami'ar islamiyya to babu shakkawa biyo ta wata kasar a ce dan saudiya ne an haife shi a cameroon to daga cameroon sai ne mu jami'ar islamiyya sai ya samu amma in dai dan saudiya ne to jami'ar islamiyya ba ta shi ba ce don me don an yi ta ne ƴaƴan kasashen waje za a ba don haka kai dan gida ba za ka tare musu guri ba duk waɗannan abubuwan jama'a na daga cikin dalilan da suka zaunar da su lafiya ina mai faɗin haka kuma ina cewa najeriya ta fi saudiya kuɗi ta fi ta arziki ta fi ta wadata duk wani abu da saudiya ke alfahari da shi a matsayin shi na dukiya najeriya tana ganin wannan ne a matsayin ɗaya daga cikin dukiya ba shi kadai ta dogara da shi ba in ka shiga najeriya kowace jiha akwai abin da ake nomawa wanda zai iya amfanar da mutane a kowace jiha a najeriya a saudi arabia akwai jihohin da yake ko ciyawa ba ta fitowa balle dabbobi su ci dabbobin yankin sai dai a kawo musu ciyawa daga wani wurin a saudiya akwai garin da yake haka a saudi arabia akwai garin da yake kafin shi babu gona a najeriya ko ba inda za ka samu akwai abin da ba za a iya shuka ba ko kuma akwai wani abu wanda ba ya fitowa inna ma suna da addu'o'i na manyan bayin allah waɗanda ba mu da su annabawa da suka gabata a garin irin su ibrahim da isma'il da fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallama duk su yi musu addu'a amma fa wannan ba dalili ba ne mu kuma akan mu zauna a cikin kukumi na jahilci ta haka matasan najeriya ku yi kokari al'amari ya koma hannunku domin allah ya ga abin da kuke faɗi da gaske ne ko ba da gaske ba allah maɗaukakin sarki ya taimaka bayan da Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abin duk da manzo Muhammad ya ba ku ko ya zo muku da shi sai ku karɓa abin da ya hane ku kuma sai ku hano ku bari wattaqullaha jama'a ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah inna Allaha shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne anan Allah maɗaukakin sarki ya cike da wannan aya ne wallahu a'lam don ya nuna duk wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen da manzon Allah ya zo da shi game da ƙabilar Banu Nadir na a kashe su a ƙona ainihin wato dabinansu a batse wasu manzon Allah ya zo da shi don haka sai ku karɓa domin gaskiyar lamari lokacin da manzon Allah ya sa aka yi wannan abin sai da wasu suka raurara daga cikin musulmi saboda yahudawan sai suka koma suna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ce kai annabi ne Allah ya aiko ka daga saman bakwai haka annabawa suke su zo su samar da barna a bayan ƙasa su cinna wa gonaki ta su daddatse shine sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da waccan aya ta biyar yana cewa ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha فبإذن الله وليخزي الفاسقين باب وندبينه بكوكا داقي كوكا بيش أتعي akan tushen shi sai da zama hakan da kuka yi da izinin Allah ne kuka yi kuma Allah yayi ne dan ya wulakantar da mutanen banza sune yahudawa saboda haka annabi ba yayi ne da son zuciyar shi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to sannan rabon zuciya kuma ta iya yiwa ka ji an raba an ba su yana kaza an ba su yana kaza an ba su yana kaza sai daga cewa to da kamata yi ayi kaza sai Allah yake cewa a'a abin da manzo Muhammad ya zo da shi ku karba abin da ya hane ku sai ku ainihin bari sahabi Abdullah dan Mas'udin Allah ya kara mishi yarda ya fassara wannan aya a cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga gare shi wata rana Ibn Mas'ud ya miƙe yana wa'azi sai yana cewa Allah ya tsine wa matar da take kitso take ƙarin gashi da wanda ake wa kitso ake mata ƙarin gashi da wanda yake shaushawa da wanda ake wa ma'ana zane irin waɗannan namu na gargajiya dille ne uku ne kalambu ne a kunama ce da ake a hannu a bagaruwa ce a mai duk waɗannan abubuwa yake manzon Allah ya tsine wa mai yin haka manzon Allah ya tsine wa wanda aka mishi haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi tsinuwa duk akan waɗannan abubuwa yake sai wata mata wadda sana'ar ta kenan kuma malama ce ta karanta Qur'ani tun daga farko har ƙarshe ta sauke sai ta ce me yasa Ibn Mas'ud yake wa'azi yana cewa Allah ya tsine Allah ya tsine ita ta sauke Qur'ani ba ta ga wannan tsinuwar ba sai ce ku je ku gaya mata in dai da gaske ta sauke to ta gani tace a ina sai ce ba ta kai inda Allah yake cewa ma atakum ar-rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu sai tace ta kai sai ce to ai manzon Allah ya zo da doka ko manzon Allah ya hana kaza a ƙarƙashin hanin da yake ya hana waɗannan abubuwa kuma Allah madaukakin sarki ya ce abinda manzon Allah ya hana a hannu a ƙarƙashin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana aikin ƙarin gashi ya hana ke kuma kije ayi miki to kuma yayi tsinuwa akai kuma gashi Qur'ani yace duk abin da ya hana a bari yace mata kin ji fassara aya kenan to waɗannan ayoyi jama'a sune suke magana dangane da abin da ya shafi yakin Banu Nadir sannan in ka tafi aya ta 8 aya ta 9 har ka tafi ainihin wato zuwa aya ta 10 nan kuma Allah madaukakin sarki ya yi magana dangane da wasu bayan Allah da ya kamata a kyautatawa a taimakawa sannan kuma ya magana dangane da su masu taimakawa su ne ainihin mutanen Madina Allah madaukakin sarki ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim talakawa waɗanda suke almajirai waɗanda suka fita daga gidajensu suka fita daga cikin dukiyarsu yabtaguna fadlan min Allah suka tafi neman salalar Allah ko dai neman ilimi ko neman addini ko kuma yada addini din abinda suka tafi nema kenan waridwana suka tafi neman yarda Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu kuma suka tsaya tsayin daka suna taimakawa Allah da manzon shi ulaika humus sabiquna Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan su ne mutanen kirki waɗanda suka faɗi magana kuma suka cika magana to sai Allah ya ce a ɗibi sadaka a basu asalin kalma al-muhajir daga nan ne da haushi ya samo al-majiri muhajirai wato al-majirai ina fata an gane hakikanin al'amari shi almajiri ba wai cewa aka yi ya tafi ya yi bara ba domin su waɗannan almajirai na farko su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba yawon bara suke ba amma halin hijira da suke suka baro ƙasarsu shi ya kai su ga talauci shi ya kai su ga rashi da yake mutane ne masu zuciya da aka ɗibi jami aka ba su shi kenan sai suka ci gaba da kasuwanci har suka waye gari suka fi ƴan garin kuɗi saboda haka almajiranci gaskiya saboda Allah ba hali ne na ƙasƙanci da wulaƙanci da sunan addini ba almajiranci kuma ba bara ba ne munan almajiranci ya shigo mana ne ta hanyar shanaƙi ba wato wasu gugaye daga kasashen Algeria, Mauritania da makamantansu. Baki ne za su zo makarantar Al-Qur'ani suna ɗiban ƴaƴa suna karantarwa. Sai ana ba shi zaure yana zama. To lokacin sai ya kwaso ƴaƴa in suka shigo daga ainihin kasashen Borno, tunan suke shigowa tunda Mauritania ne, Libya da makamantansu. Sai su zo sai su ainihin wato ɗibo waɗannan yara daga garuruka mabambanta. To in suka zo suka zauna ba su da abinci, ba su da abin da za su ci da waɗannan yara, sai suna tura su gidaje, suna shiga suna yi bara. Daga haka ne sa asalin abin ya shigo mana ƙasar Hausa. In ba haka ba, gaskiyar lamari ba a san wai mai karatun Alƙur'ani da bara ba. To tun ana bara domin cin abinci, sai kuma aka koma ana bara domin samun kuɗi. To wannan al'amari ne wanda yake lallai musulmi su san cewa bara ba ta da alaƙa da karatu ko hadda Alƙur'ani. Za ka iya karatun Alƙur'ani ba kai bara ba. Za ka iya karatun Alƙur'ani ba tare da sai ka wulaƙantu ko ka ƙasƙantu ko ka zauna cikin ƙwarƙwata da ƙirci suna ainihin cutar da rayuwarka ba. Kuma wannan in dai ana yi da sunan musulunci ne, to wajibi ne a gyara. Ba don komi ba, saboda yana zama nakasa ne zuwa ga addinin musulunci. Tsawon shekaru na daɗe ina ba ku labarin wani inyamuri wanda taro ne ya haɗa mu da shi a ainihin Abuja, ana tattauna magana har aka zo kan magana ta addinin musulunci. Sai wani ya miƙe yake cewa addinin musulunci ba shi da alaƙa da bara. Ba sai ka yi bara ma za ka yi addinin musulunci. A shi ya daɗe yana so ya musulunta. Amma shi kuma yana kallon to yanzu shi kullum ana firgita su a coci cewa duk musulmi da ɗan shi ya girma sai ya miƙa mishi ƙoƙon bara. Kawai haka ake fassara musu, ƴaƴan musulmi ne da ɗanka ya girma sai ka, ma'ana dole in dai kai musulmi ne sai ɗanka ya yi bara. Shi abin da ya hana shi ya musulunta kenan. A lokacin Abacha ne director ne ma a presidency, ma'ana babban mutum ne, babban ma'aikacin gwamnati ne. Allah yana jin haka jama'a. Nan take ka da addinin musulunci, ya ce kullum yana so ya musulunta ne, amma yana kyamar a ce yanzu waɗannan ƴaƴana shi ɗan dagwai-dagwai kyawawa sai ya ɗauki ƙoƙon bara ya ba su suna yin bara. Wannan bara ba addinin musulunci ba ce, ba addini ba ce. Kamar yadda ake nuna cewa ƙabilun arna a kubanci suna ainihin wato yin al'amura waɗanda suke ba daidai ba, don haka gwamnati ta ware kuɗi za ta taimaka, nan kuma a ce an ware kuɗi za a taimaka game da bara. Abin da yake daidai kawai shi ne a hana bara. Kowa ya haifi ɗan shi ya haɗa shi da malami ya ba malamin kuɗin da zai ci da shi abinci. Haka suke a ƙasar Adamawa. Shi yasa yana da wahala ka ga almajiri a cikin garin Yola. In dai ka ga almajiri sai dai gan shi a Jimeta. Ba wani mawjud daga Fulatani da za a ɗibo yara kwaɗam a zo a aje mishi a sai ka kawo abinci, sai ka kawo kuɗi ka aje. Shi kuma ya ɗauki mata da za su rinƙa girka musu abinci suna karatun Alƙur'ani. In an tashi makaranta sai dai ka gan su suna wanki da safe kafin karatun yamma. In ba haka da ka je ka same su sun yi kwance su suna bacci. Amma ba zai suna yawon bara ba. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Kuma hasali a Jimeta ma wallahi in ka ga almajiri to ba ɗan Yola ba ne. Sai dai gan su daga Jigawa ne, daga Kano suka taho, amma dai ba ɗancan ba. To me yasa ba za mu dawo mu kwaikwayi wannan kyakkyawar ɗabi'a ba? Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Don haka Allah ya ce to su dai waɗannan muhajirai, waɗannan irin almajirai waɗanda suka fita daga ƙasashensu, suka bar dukiyarsu, suka tafi neman yarda Allah saboda sun yi hijira don neman ilimi, don neman yaɗa addinin Allah. Suna neman ainihin wato yarda Allah, suna taimakon Allah da manzon shi. To waɗannan mutanen kirki ne Allah ya ce a ɗiba a basu. A ɗiba a basu. والذين تبوؤوا الدار والإيمان الله مدوكين سرتي يتي حتى سوما متانا مدينة ودن بأسر مدينة تاسوتي كما مؤمنين سوسك بإيمان من قبلهم ودن بيت سوكما سنزون مدينة تنكاتم ودن تن مهاجري سوزو يحبون من هاجر إليهم دون بيهجر تنوغ ليس سنا فنشي ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. Sannan kuma in suka ɗauki wani abu suka bayar, to ba sa biyan ransu game da wannan abu. Ma'ana mutumin Madina in ya ɗauki dukiya ya baka, shago ne, gida ne, mata ce ya ɗauka ya aura maka, ba zai koma kuma yana ainihin ƙawazuci yana tunanin wannan abu da ya baka ba, ya riga ya baka saboda Allah. Allah ya rube su akan wannan. Sannan wa yusiruna ala anfusihim, suna fifita baki akan kansu, walau kana bihim khasasa, ko da wannan dukiya tasu ta musamman ce, ko da dukiyar ita kadai suke da ita, sai ya dauka ya fifita bako akan kanshi. Allah madaukakin sarki ya raba musu, yace wa man yuqa shuha nafsihi, wanda duk ya kashe ganin kyashi da ke ran shi, wanda ya kokarin maganin rowa da ke cikin zuciyar shi, fa ulaika humul muflihuna, waɗannan su ne masu samun aljanna. Bukhari ya rawaito hadisi cewa wata rana da daddare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baƙo, gashi nan ya zo daga Makka, babu inda annabi zai sauke shi, ba inda zai bashi abinci. Annabi ya shiga cikin gida ya fita, ya shiga ya fita, bai samu abincin da zai ba wannan baƙo ba. Sai annabi ya dawo, sai ya haɗa kai da gwiwaye shiru, sai wani ansari mutumin Madina sai ya fahimci annabi ya rasa yadda zai da baƙon nan ne. Shi ma fa kwanan shi uku ya baro gidan shi ba abinci, amma sai dan ya haskaka wa manzon Allah rai sallallahu alaihi wasallam, dan ya kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce manzon Allah, ka bani bakon nan zan tafi da shi. Yana isa gida sai ya samu matar shi ta samu wake haka gwangwani guda, tana ɓararraka wa yara. Kwana uku ba a ci abinci ba. Me kake tunanin wannan tukunya? Yara kowa yawon da ciki kenan yana kallonta, kafin zuri kenan ana jiran kemar na zata da su kowa a ci. To ga bako kuma ya ɗauko wanda shi kaɗai bakon zai cinye waken. Ma'ana mutan gida ne suka samu daga cikin waken balle bako. To amma sai wannan sahabi sai ya kira matar shi gefe guda, ya ce wannan bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Na ga manzon Allah ya shiga cikin kunci saboda bai da abin da zai bashi. Abin da nake so da ke da Allah, ki lallashi a ranar su yi bacci, wannan wake kuma in ya dahu mu juye shi a faranti, sai mu zauna kamar muna ci, sai in tashi sai in ainihin kashe wannan fitila. Fitila sai a ci balbal dama, na kashe ta sai mu bar bakon ya ci shi kadai. Haka kawai faru. Aka lallashi yara suka yi bacci, aka baje wake a faranti, an zauna za a ci da shi da ita da wannan ainihin bako. Sai shi ne gidan sai ya kai hannu kamar zai ɗauko wani abu, sai tura fitila. A to ai a kunna fitila, sai ce a ba komai, tunda dama ya yi ne da ganga. Su sa hannu, bako ya sa hannu, yana jin kamar za su yawashe, suka bar shi ya ci wake ko kwaya ɗaya ba su kai bakinsu ba. Gari ya waye aka yi sallar asuba, manzon Allah ya ce wani miƙe, ya miƙe ya ce Allah ya ga abin da kai mishi jiya da daddare, da kai da matarka Allah ya ba ku aljanna. Shine wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna titita wani musulmi akan kansu ko da su suke da bukata ta musamman akan abu. Allahu akbar. Idan ya zama wanda ya kwana uku bai ci abinci gidan shi ba, bai kai cefa ne ba, ya yi sadaka da irin wannan abinci, me kake tunani kai da kake da wake buhu guda? Me kake tunani kai da kake da shinkafa buhu guda? Me yasa ba za ka taimaka wanda ba yi da shi ba? Jama'a ku taimaka, kamar yadda na faɗi jiya a wurin tafsiri, wannan azumi da ya zo ya zama wa wasu rufin asiri ne. Ma'anar rufin asiri dama wuni yake bai ci ba. To yanzu kuma da aka ce ga rashin ci na ibada sai ga san makal, don haka ba wani bambanci a wurin shi. Inna ma idan magariba ta ne sai ya fara kame-kame ina zai kai kanshi. Kin sa mutanen zaure ku samar da wasu cibiyoyi na ciyar da mutane. Alhazai masu kuɗi, idan abu ya gagara talakawa ku tashi ku yi wani tsari wanda yake za a rinka tara wasu kuɗi kafin watan Ramadan, a ce kowane musulmi ya kawo wa ƙungiya kaza ko masallaci kaza naira 100 a bashi receipt. Waɗannan kuɗi sai a rinka harkar kasuwanci da su. Idan azumi ya zo sai a sai abinci a yi ta dafawa, ana ainihin kai wa musulmi suna ci a masallatansu. kanawa Allah ya saka musu da alheri sun dade da waɗannan dabi'u. Zaka ga mutun ya sai sai wake buhu 100 sai dauki mata guda 30 suna aikin dafa kunu da dafa kosai da sukari, sai kaga ana bi masallatai masallatai da motoci na musamman, ana tafsiri ana ajiwa, ana tafsiri ana ajiwa, da an tashi duk wanda bai da inda zai samu abin karin kumallo ko kuma abin yin gode baki sai ya zauna. Kuyi haka mutanen kasar Zazzau, Allah ba zai talauta ku ba. Ku daina jin tsoron talauci, kar ku ga cewa in na yi haka zai bayyana cewa ni ne kuɗi ne talakawa su zo su dame ni. A'a, kai shaitan ne kawai yake firgita ka, shaitan ne yake haddada ka yake tsorata ka. In ka yi haka za ka talauce, wallahi ba za ku yi talauci ba. Ya zama a samu wasu strategic masallatai, wasu masallatai na musamman waɗanda za a rinka kai wannan abinci, ko kuma a samu wasu anguwanni, kowa ya san anguwannin talakawa a garinsu, kowa ya san inda ake bukata. Kai dai ka san masallacin da ke GRA, ba za ka je ka kai musu irin wannan ba, tare da cewa ba dalili ba ne shi ma masallacin nan yana GRA, za a ce duk masu sallah a ciki sun wadata. Amma dai galibi ana ainihin sa rai waɗannan irin wuraren wadatattu ne, amma akwai anguwanni waɗanda za ka je ka gansu cikin yunwa da wahala. Me kake tunani a lokacin azumi? To sa'annan kar a manta da lokacin sahur jama'a. Idan lokacin shan ruwa da haske, to wanda da dare ba inda zai je saka kanshi. Mutane da yawa ɗore suke, ba don sun so su yi ɗore ba, sai don ba su da abin da za su ci. To wannan dai sadakarwa ce, Allah madaukakin sarki ke maka. To bayan nan kuma sai Allah madaukakin sarki ce, wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Mu'minai da suka zo bayan waɗancan sahabbai waɗanda ke da halaye na gari, to ba zaginsu suke ba, addu'a suke musu suna cewa Allah ka gafarta mana, Allah ka gafarta ƴan uwanmu da suka rayu mu da imani. Wala tuj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu, ya Allah karka sanya kiyayya da gaba a cikin zukatanmu game da mu'minai. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya Allah ubangijinmu kai mai tausasawa ne, Allah kai mai tausayi ne. Wannan aya tana bayyana cewa duk mutumin arziki ya yi wa iyayenshi da kakanninshi addu'a, duk mutumin arziki ya yi wa malamanshi addu'a, duk mutumin arziki ya yi wa waɗanda suka riga shi lahira a kan wannan addini da imani ya yi musu addu'a. To waɗannan siffofi ne na mutanen arziki. Don haka sai Imamu Malik ya ce, duk mutumin da yake zagin sahabbai, to ba za a ɗiba daga cikin waccan dukiya a bashi ba, saboda asali ayoyin da suka zo suka yi magana dangane da dukiya da Allah ya tara sun zo a cikin wannan sura ta Hashr ne. Sannan kuma wannan hukunci na addu'a da sahabbai da waɗanda suka zo bayan su ta zo ne a cikin ainihin suratul Hashr. Sai ke cewa to akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin yin addu'a ga waɗancan magabata da kuma ainihin cin wannan dukiya da Allah maɗaukakin sarki ya tara ba tare da an yi wahalar jihadi ba. To alaƙar ita ta sa Imam Malik ya ce, to duk wanda yake zagin su, to ba za a ɗauka daga cikin dukiyar gwamnati ainihin a bashi ba. Kai da kake zagin Sayyidina Abu Bakr ko Umar ko Usman, kai da kake zagin Muawiya da Yazid, yaushe zagi ya taɓa zama addini? A ina ne aka faɗi wata falala daga cikin falalar ka zagi wani? Ka manta inda Allah yake cewa tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, al'umma ce ta riga ta gabata, abinda suka aikata sun aikata, abinda kai kake aikatawa kana nan kana aikatawa. Allah yake ba fa za a tambaye ka abinda suka aikata ba. Me yasa ba za ka haƙura daga zagarwa Annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai ba? Me yasa ba za ka haƙura game da zagarwa Annabi matan shi ba? Me yasa kai kullum a wurin wa'azin ka so kake kai wata hararar ki game da wani sahabi, game da wata mata Annabi sallallahu alaihi wa sallam? Me yasa duk wani yartana ka ba zai koma kan kafirai maƙiya addinin musulunci ba sai akan waɗanda Annabi ya zauna da su a cikin gidan shi ko kuma a waje? Wannan mummunar aƙida ce wadda yake kamar yadda za ku zo ku ji a cikin tattaunawa da za mu ci gaba da dangane da makircin da Yahudawa suka shirya wa addini, a daga cikin makircin samar da wannan aƙidar. na daga cikin makircin Yahudawa da suka samar wa wasu musulmi shi ne zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, domin matukar ana zagin sahabban annabi an san shi ba za su yarda ba, to kaga kenan ya zama dalilin rabuwar kai. Don ma damar kai za ka ce Abu Bakar radiyallahu anhu, wani zai ce Abu Bakar la'anatullahi alaihi, za ka ce ba za ka zauna lafiya ba, to Yahudawa su kuwa madalla, domin ba ma hadari mafi girma da Yahudawa suka fuskanta shi ne gina masallaci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isa shi Madina, haɗe kan muminai. To ya za su su yarda da haɗin kan muminai ya zama musulmi daga nan sai raba masallaci, shi ne a samar da wata aƙida wadda wasu ba za su yarda da ita ba. Idan a cikin musulunci ka zo ka kawo cewa Allah uku ne, musulmi ba za su yarda ba. Idan a musulunci ka kawo cewa manzon Allah ƙarya ne, musulmi ba za su yarda ba. In ka kawo cewa Qur'ani ƙarya ne, musulmi ba za su yarda ba. Amma sai mutum ya je ya ɗauko tarihi ya ce Abu Bakar ya yi kaza, ya yi kaza, Umar ya yi kaza, Hafsa ta yi kaza, Aisha sun yi kaza, sakamakon haka Allah ya ƙine musu albarka, Allah ya musu kaza, sai ya tarbiyanci wasu mutane a kai, sai wasu kuma su ce su kuma ba su yarda ba. Shi ke nan burin Yahudawa ya cika. Na farko musulmi kansu ya rabu, kai na rabuwa sai masallaci ya rabu. Idan masallaci ya rabu, kofa ta zama kyakkyawa, hanya ta zama jarayya ga Yahudawa a kan su zo su rusa addini, su rusa musulmi. Shi ne ba masallaci ɗaya kuke sallah ba, ba ka yi rana sallama, ba ka kallon shi a matsayin musulmi, ba yi maka sallama, ba ya kallon ka a matsayin musulmi, shi kenan mai zai biyo baya. Yahudawa kun sauƙaƙe musu, sauƙaƙewar da mai dafa doya yake yi in yana so ya haɗiye ta. Duk wanda ke sanya haɗiye doya zai taɓa yiwa ya ɗauke ta sukutun da guda bayan ya fere ta ya dafa, daga nan ya ɗauke ta gaba ɗaya ya sa a baki, za ta haɗiye? Ba za ta haɗiye ba. Amma lokacin da ya tsaga ta ya zo ya kasala sala ta zama ƙanana ba, duk girman ta in ya tasa ta gaba yana haɗiye a hankali a hankali, ne zai faru? Kafin lokaci ya gama da ita, abin da Yahudawa suka yi wa al'ummar musulmi kenan. Sai fa zagawa annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbai da zagin alaye da ahlul baiti, wallahi tallahi kwangila ce da yahudiyar kwangila, ba kuma lallai ka sani ba, su Yahudawa an kane musu aiki ba lallai ne ka sani ba. Saboda haka wannan aƙida ta rasulanci, wato shi'anci da take halaltar da zagin Abu Bakar da Umar, wallahi aƙida ce ta 'yan shi'a. Abdullahi ibn Saba al-Yahudi, ba Yahudi ne na ƙasar Yaman, shi ne ya wannan aiki. Duk wani zindiki daga cikin ɗan shi'a da zai ƙaryacewa a tarihi ma ba a san wani mutum mai suna Abdullahi ibn Saba ba, sai ce ƙarya kake yi, ba kai karatu ba ne. Ya zo cikin Rijalul Kashi, al-Imamul Kashi ɗaya daga cikin limaman shi'a ne, ya ambaci Abdullahi ibn Saba a matsayin ɗaya daga cikin malamansu. Magana ta ƙare. Ka je ka bincika akan website idan kana son dindin littafai waɗanda suka tattauna akan Abdullahi ibn Saba da littafai da suka yi magana akan sharri da haɗarin zagin sahabbai, ka buga www.fmoor.com fmoor.com faisalunnur.com. insha Allah ta'ala za ka samu shafuka masu yawa da manya-manyan littafai waɗanda manyan masana suka rubuta domin su bayyana matsayin ainihin zagin sahabbai da kuma haɗari, da kuma cewa wannan makirci ne ɗaya daga cikin makircin Yahudawa don su samar da rabuwar kai a cikin musulmi. Bayan da Allah maɗaukakin sarki ya jinjina wa muminai na Madina da muminan muhajirai, Allah ya kirawo musulmi duk gaba ɗaya su taimaka wa duk wani mai buƙata, sai kuma Allah ya sake dawo da mu zuwa ga tarihin yaƙin Badr na biyu. Allah ya ce alam tara ilal ladina nafaku, kai ne karatu, kai ne saurare, baka ga wanda munafiƙai suka rinƙa cewa kafirai daga cikin Yahudawa ba? Yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab, suna faɗa wa kafirai ƴan uwansu daga cikin ahli alkitab da wannan aya da makamantanta, malamai suka ce duk musulmin da yaje ya haɗa kai da kafirai yana tona asirin musulmi, wannan mutum ya zama munafiki. kuma ya zama kashiri dan uwan waɗannan da ya haɗa kai da su. Dubi abin da yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu, baka ga waɗannan da suka yi munafinci ba, yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru, suna faɗa wa ɗan uwansu da suka kafirta min ahli kitab, daga cikin ahli kitab al-yahudi wa nasara, la in ukhrijtum, suna cewa waɗannan yahudawa wallahi in aka fitar da ku daga madina, la nakhrujanna ma'akum, mu ma za mu fita tare da ku. Ai ku ɗan uwanmu ne, kaga dalilin Allah kenan akan ya haɗa su tare. Ai in aka fitar da ku daga garin nan, da mu za mu fita. Wala nuti'u fikum ahadan abada, kuma wallahi ba za mu yi wa kowa biyayya ba game da ku. Wa suke miji da kowa? Annabi sallallahu alaihi wa sallam. In dai game da ku ne, ba za mu ji maganar kowa ba. Wala in qutiltum, kuma wallahi in aka ce za a yaƙe ku, lanansurannakum, wallahi sai mun tsaya mun taimake ku. Sai Allah ya ce wallahu yashhadu innahum lakadibuna, Allah da kanshi ya shaida cewa ƙarya suke musu, yaudararsu suke. Domin kuwa la in ukhriju, idan har aka fitar da waɗancan yahudawa, la yakhrijuna ma'ahum, ba za su fita tare da su ba. Wala in qutilu, idan kuma har musulmi suka yaƙi waɗancan yahudawa, la yansurunahum, ba za su taimaka musu ba. Wala in nasaruhum, kai ko da sun shiga cikin tawagar taimaka musu in za a yi yaƙi, la yuwallinna al-adbara, za su gudu, za su ba da baya. Sun malayun tsaruna, sannan kuma su ɗin waɗannan munafikan su ma ba za a taimake su ba, don a lokacin kafircinsu ya fito ƙarara, inda su ne a munafince ne. To in har suka shiga cikin tawaga suka taimaka a kafirai, yanzu kan ba wanda zai taimake su kuma ya sace kawo su da cewa su musulmi ne. Allah maɗaukakin sarki ya ce la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, ya fi mu'minai, ku sani da cewa su munafikai sun fi jin tsoronku a cikin zukatansu yadda suke jin tsoron Allah. Munafiki ya fi jin tsoron mumini fiye da tsoron Allah, don haka kullum ya yarda abin da yake Allah yana gani, amma zai yi, amma yana ta ƙoƙarin kaucewa wai kada muminai su gane cewa yana yin munafinci. Don haka munafiki ya fi tsoron muminai fiye da tsoron da yake wa Allah. Zalika, abin da ya kai su ga irin wannan fifita tsoron ku fiye da tsoron Allah, da annahum qaumun nafiquna, mutane ne su waɗanda ba su da fahimta. Allah maɗaukakin sarki yana ganin ka a duk abin da kake yi. To me yasa kake tsoron mumini kada ya ganka, wanda yake ganin shi yana da iyaka? Allah ka duk abin da kai da duk abin da ka kudurce yana ganin ka, to ai shi ya dace ka ji tsoro. To kaga wannan rashin fahimta ce. Sai Allah ya ce la yuqatilunakum jami'an, sannan sai Allah ya dawo yana magana dangane da su kuma Yahudawa, ba za su yaƙe ku gaba ɗayan ku ba gaba da gaba, illa fi qurun muhassana, sai a gari wanda yake kewayayye. Shi ne sun shiga cikin gari sun kewaye kansu, ma'ana sai dai yaƙin sari kan wuce, amma ba za su yarda a yaƙi gaba da gaba ba. An fahimta jama'a? Aw min wara'i jidrin, ko kuma ta bayan wani garu, amma ba dai su fito gaba da gaba a yi yaƙi ba. Baƙaƙen kasuwai na Larabawa su ne suka rinka fitowa mumine suna faɗa da su gaba da gaba, amma su waɗannan Yahudawa su dai su yi yaƙin sari kamoke. Shi ne sai dai su shiga cikin gari su kulle kansu su ce ba za tsoro ba a shigo mana, ko kuma su samu wani garu ko katanga su tsaya suna harbi suna yaƙin sari kamoke, amma ba za su iya fitowa gaba da gaba su ba. Wannan yaƙin jama'a shi ne a wannan zamanin sai suka koma sai suka juwa shi ya zama al-ghazwul fikri, saboda sun fahimci cewa yaƙi gaba da gaba ya haifar musu da asarori masu yawa. Shi ma yaƙi gaba da gaban ba su tsammaki zai faru ba lokacin da suka shiga ƙasashen musulmi suka yi ƙoƙarin rusa daulomi da musulunci. Misali, daular Usmaniya sun yi faɗa da ita a inda suka je suka kafa dabarsu a Lakoja, suka gangaro zuwa 1903 suka zo suka yaƙi garin Sokoto, Zaria, Kano, Katsina 1902, Bauchi, Gombe duka 1902. To duka waɗannan yaƙoƙi asali su sun ɗauka ne da zaran sun zo za a gudu, don haka sai suka taho. To da suka ga cewa in sun zo ɗin ana samar da confrontation, akan yi buga bigin buga, to sai suka koma suka ce to wannan yaƙin yana da asara mai yawa. yanzu abin da za su je su tsara wani yaki wanda ba za su fito gaba da gaba ba, amma kuma za su lalata ka ko su ainihin ruguza ka ya zama ba ka da sauran kishin addini. Shi ne halin da suka yi mana a yanzu. Wannan yakin suna amfani da mata, suna amfani da kafofin yaɗa labarai, suna amfani da speakers, suna amfani da posters, suna amfani da signboards da abubuwa da yawa waɗanda ta hanyar haka suke bi suke lalatar da yaranmu, ta hanyar haka suke bi suke lalatar da shugabanninmu, ta hanyar haka suke bi suke mai da mu babu da kishin addini. Ko kun fahimta jama'a? Wannan abin takaici ne kwarai da gaske. Duk wanda aka san cewa yana da kishin addini sai a sa ranar rashin kishin addini a gidan shi ta hanyar ƴaƴan shi maza ko mata, ya za a yi a bada wata kula ta musamman game da ƴaƴan shi da ke karatu a wuri kaza, ya za a canza musu tunani yadda ranar da ba shi sai ya zama daga cikin gidan shi ba za a sake samun irin shi ba. Ina son ku nazarin wannan da kyau. Ku je ku shiga gidajen manyan malamai ku ga ƴaƴansu guda nawa ne suka zama malamai. Ku shiga cikin gidajen masu sarauta waɗanda suka tsaya wa addini ku ga cewa a yau ƴaƴansu nawa ne suke sarauta ko suke hakimci wanda suka damu da addini. Ku je garurukan da kuka ga waɗannan garurukan su ne garurukan da aka yi jihadi aka tabbatar da addinin musulunci. Ku ga cewa cikin waɗannan garurukan yau gidaje nawa ne suka damu da ruhin addini. Duk wannan yana faruwa ne sakamakon wannan alghazul fikri, wato a yaƙi mutum a canza mashi tunani. Saboda haka suka ce za su yi amfani da mata. Ta wata hanya za su yi amfani da mata shi ne duk wani wanda aka gan shi mai riƙo da addini ne za a ƙoƙari a maƙala mishi wata mace kusa da shi kafin wani lokaci sai ta rikita mishi tunani. Duk wani wanda aka gan shi da sarauta a maƙala mishi mace kusa da shi kafin wani lokaci ta canza mishi tunani. Ahmad Amin mai littafin Fajr al-Islam, Duha al-Islam, Zuhr al-Islam, wani matashi ne zakakurin ustazu ya taso a ƙasar Masar, amma kafin lokaci da suka hangi wannan nan gaba in yi wani malami suna cikin haɗari sai suka turo mishi wata bafaranshiya sai ta zo mishi da nufin cewa ita dinnan tana son addinin musulunci tana son ta musulunta. Kafin wani lokaci ya gamsu da ita ya aure ta, kafin a tafi da nisa ta canza mishi tunani sai ga tunanin shi ya yi daban da irin yadda tunanin malaman ƙasar Masar yake. Kafin wani lokaci sai ta samun mishi admission ya tafi ya je masters ya yi PhD a ƙasar Faransa. Yana dawowa ga ilimi ya dawo da shi na addini, ga ilimi ya dawo da shi na boko, amma kuma ya dawo da tunani wanda yana ta faɗa da malaman ƙasar Masar. Sannan kafin a Ankara ya rubuta waɗannan littafai waɗanda tattaro su suka zama wajen mujalladi goma. Ya kawo tarihin musulunci gaba ɗaya, ya binkita tarihin musulunci da gwargwadon yadda waɗancan kafirai suka karantar da shi. Don haka sai wayi gari yana faɗa da addinin musulunci madadin ya taso ne a ustazu mai yaɗa addini. Ta haka matasa sai kun yi a hankali. Da wata ta zo ta musulunta sai ka ji an ce wai ustazu wani zai aure ta, wai malam wani zai aure ta, ko kuma ita ba ta son kowa sai ustazu wani sai malam wani. A samu wani gayu mana wanda sun fi kusa da juna a daidaita su. Ko kun fahimta? Shi ma ya riƙe addinin ne 30%, ita kuma yau ta shigo da 5%, sun fi kusa da wanda yake 95% ko 80%. Amma sun ka gawa aure ta, bayan lokaci sai ka ga tana neman ta saka shi cikin abin kunya game da addinin musulunci kafin nan sai ya fara sassauta ra'ayi. Akwai babban malami da haka ta same shi a ƙasar nan wanda ba sai na ambaci sunan shi ba, kafin wani lokaci ya aure ta ga yahudiyar Ingila ce, kafin ka ce wani abu ta zo ta rubuce-rubuce shi kenan al'amari ya al'amari ta yi ƙarfi, yanzu ta zo ta rikita shi daga yadda ya taso. don haka hasali yanzu an waye gari na daga cikin waɗanda Yahudawa ke amfani da shi wajen propaganda wasu agendoji nasu a ƙasar nan saboda ga'yarsa a gidan ta wadda ke musulunci tsawon rayuwarta amma kuma ta zo ne don kawai ta lalata wannan tunani yau shi ya kai shekara 80 da wani abu ita tana shekara 60 da wani abu a haka ta sadaukar da rayuwarta don cimma wannan ainihin burin don haka ku yi a hankali ustazai kada za kin san addini ya zama kai ba wanda zai baka shawara kana ganin ka hada hadda kana ganin ka iya kaza kana ganin ka iya kaza kana buƙatar shawara ki sanin ku koma wurin masu mulki me yasa yau duk wani zakakurin mai mulki idan ya taso cikin mu kafin lokaci sai kaga an ce matar shi ba musulma bace me yasa matar shi ba musulma bace za ki mamaki a ce sarki irin sarkin ƙasar Jordan a ce matar shi ba musulma bace wata hikima ke ƙarƙashin haka makirci ne na Yahudawa wani sarki ne aka samu a ƙasar Jordan mai riƙo da addini sunan shi sarki Tulul sarki Tulul Ibnan yana da ƙarfin riƙo da addini kuma yana danganta kan shi cewa shi Hashimi ne wato shi dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ana nan wata shekara sai tsirarin kiristoci da ke ƙasar Jordan suka ce za su gayyato Papa Roma sai sarki Tulul ya ce sam ba zai yarda ba yana musulmi Papa Roma ya zo ƙasar shi ba zai yarda ba sai suka ce ku rabu da shi ana nan sai ɗan shi ya taso Husaini da ɗan shi ya taso Husaini yana da fasaha yana da fahimta kafin wani lokaci yana sha'awa aikin soja to sun turo munafukai sun zo sun mamaye fada shi yasa ka rinka sanin su waye ke kewa da kai a matsayinka na sarki a matsayinka na mai kuɗi me suke so su cimma da suka zo suka taru a gindinka a matsayinka na malami sai suka ba da shawara wannan yaron a tura shi London mana sai aka tura Husaini London ya je ya training akan aikin soja daga can sai ya haɗu da wata da Yahudiya sai ya aure ta wannan mata ya zo ya auro ta bayan kwana kaɗan uban shi Tulul ya mutu yau Husaini ne a mulki to shi kenan sai aka sake ɗago ajandar cewa Papa Roma zai zo ƙasar suna da long time plan ne su za su yi tsari ne sai su ce a bari a bi a hankali za a cimma buri mu ne kawai da ka fara ka bayan tagwada zai zai ka ce a bari kawai sai aka yi mishi tallan ana so Papa Roma ya zo sai shi ma ya ce a wallahi abinda uban shi ya hana shi ba zai yi ba sai suka ce ku kyale shi ta ka sa ido ana nan sai ya haifi ɗa to yanzu abin da za ka duba wace ce uwar ɗan da Yahudiya ce kafira ce sai ta ce sunan nan Abdullahi sai ta ce ya kamata a kai Abdullahi wurin kakanni wurin iyaye na ya dan zauna mana ya dan san dangi ka ɗauki Abdullahi aka kai shi London Abdullahi ya primary a can Abdullahi ya secondary a can Abdullahi ya jami'a a can ya yi graduating yana shekara 30 a duniya ya dawo uban shi ya kamu da rashin lafiya kafin wani lokaci dai uban ya rasu Abdullahi aka zo aka naɗa shi shi ne sarkin ƙasar Jordan a can da aka kai shi riƙo shi ma an ba shi da Yahudiya sau da aka yanzu dubiya dawo ga Abdullahi nan a tsakiya a matsayin shi na sarkin ƙasar Jordan ɗan Husaini jikan Tulul waɗanda suka hana Papa Roma ya zo amma yanzu nan hagun shi matar shi ce da Yahudiya damar shi uwar shi ce da Yahudiya uban shi bai da rai kakan shi bai da rai ƙasa tana hannun shi shekara 30 ɗan shekara 30 yaro sallai ya ce ɗan shekara 30 me kake tunanin zai iya yi in zai iya tura ra'ayin matar shi zai iya tura ra'ayin uwar shi sai suka zaunar da shi suka ce to lokaci ya yi yanzu suna so ainihin Papa Roma ya ziyarci ƙasar nan yanzu ba shi da wata ja bage don yanzu uwar shi ba Yahudiya ce matar shi ba Yahudiya ce don haka kawai shi kenan sai ga Papa Roma ya zo ƙasar Jordan domin kasar Jordan sai aka yi mishi irin abin da aka yi mana a Najeriya shi ne da Paprona ya zo Abuja fili da yana nan kilometers nawa hannun dama in ka tafi Kubwa sai aka ce shi kenan wannan fili gaba ɗaya an sanya wa sunan Paprona kuma an ba kiristoci shi haka aka yi a Jordan inda aka sauki Paprona sai aka ce to an ba kiristocin Jordan gaba ɗayan gurin yanzu halin da ake ciki kenan sarki Abdullah na Jordan uwar shi da Yahudiya sannan kuma matar shi da Yahudiya ka gaya min me ya iya yi ya iya yi a cikin gidan sarautar Saudi Arabia yau akwai irin su dawa ya tafi karatu Ingila ko ya tafi karatu America ana fahimta cewa wannan yarima ne wannan dan sarki ne wannan ya koma zai zama kaza sai a makala mishi don ta musulunta za ta musulunta don za ta musulunta ne baban Allah ba sai don ta zuce wa mutanen ta aiki jama'a kun ji abin da ya faru a kasar Jordan kasar Syria ma zancen iri ɗaya ne abin da ya faru kenan ga sarki Hafiz Assad shi ma matar shi kirista ita ta zo ta ainihin haifi Bashar Bashar shi ma yanzu matar shi kirista ce don haka yaro ne ga shi nan Bashar za a gan shi dogo ne zakakakakar har yanzu shekarar shi 37 ne zuwa da 8 uwar shi kirista matar shi kirista yanzu nan ga shi sun hura wuta za su kifar da shi za su ƙwace ƙasar matuƙar kaga CNN ta fara sa war within to shi kenan yaƙi ya tifke a cikin ƙasa kaza duk inda kaga CNN tana sa wannan statement ɗin ka ba da wata uku za a kifar da gwamnatin ƙasar to yau bai wuce kwana 5-6 ba CNN ta fara capturing wannan abin nan ɗin cewa yaƙi ya tifke a ƙasar don haka jiya da magariba sai gashi suna nunawa wai ga gwamnatin Bashar tana ta kashe musulmi a masallaci ka ji wai yanzu America ce za ta nuna mana wai gwamnatin Bashar tana kashe musulmi America ka ji karuwanci ma'ana kashe musulmi yanzu ya zama laifi tunda Bashar ne yake yi amma su wani suna yi wannan ba laifi ba ne su freedom fighters ne wannan shi ne abin da ya faru jama'a Husaini Mubarak matar shi Susan ita ma kirista ce sarki ya sa Arafat shekara nawa ya yana jihadi na musulunci da Yahudawa amma matar shi ba Yahudiya ce ya kwaya ɗaya ta haifa mishi a duniya kuma ƴar ma Yahudanci take yi to don haka ku rinka lura kada zafin kai ya ɗibe ka wai kai kana ganin ka fahimci addini a kai yaro ne shekaru da gogewa experience matters a lot gogewa tana da muhimmanci a cikin rayuwa idan za ka yi abu ka rinka zuwa ka shawarci iyayenka ka shawarci magabatanka kafin ka shiga fagen malanta su waye suka gabace ka har annabi sai da Allah ya mai haka ka ga ku annabi da ya kamata ya wadatu daga kowane annabi da ya gabace shi amma sai da Allah ya ɗauke shi da tsakar dare ya tafi da shi tun daga makka kai shi baitul maqdis ya ɗaure dabbar shi da suka je da ita malaika jibril ya saba shi a gaban baya suka tafi tun daga sama ta ɗaya suke haɗuwa da annabawa har zuwa sama ta bakwai annabawa suke haɗuwa da su annabi ya gaishe su su yi mishi totin sanya albarka su yi mishi gaisuwa su ba shi shawarwari annabin da ya fi kowa wahala ga mutane shi ne annabi Musa kuma mutanen su suka waye gari suka zama Yahudawa don haka annabi Musa shi ne mutumin da ya fi kowa baiwa annabi Muhammad shawara ga yadda za a yi in ya tafi wurin Allah Allah ya ba shi kaza sai ce koma ka roki a rage a yi gyara game da al'amarin na zauna da mutane mutanenka ba za su iya ba na sha wahala na san kan gaban mutane ashe lokacin da ka taso ka haɗa hadda Qur'ani ka iya tafsiri ka iya hadisi kana buƙatar ka je wurin manyan malamai waɗanda suka rigaye ka a wannan fage ka je ka zauna gaban su Allah gafarta malam ni ne almajirinku ni ne wani zan fara wa'azi ne shine nake neman a bani shawarwari a yi mini addu'a sannan kuma duk lokacin da aka gana ya ba daidai ba a kira ni a shawarce ni a yi min faɗa a gaya mini amma galibi yanzu matasa sai ga cewa to shi yana da degree yana da master shi ya yi karatu a kaza shi ba ya da bukatar kowa da ya zo ya fara da awa sai abubuwa su rikice mishi masu makirci sai su dawo mishi kai mun je wani taro na siyasa wallahi wani tsohon janar ne na sojoji ke a falon gidan shi yake cewa waɗannan matasa waɗanda suke kawo mana cikas game da siyasa masu addini daga cikinsu da 'yan siyasarsu ko da zai kai da mu ɗauki 'ya'yanmu mata mu ba su to za mu ba su don domin maganinsu wallahi tallahi ina zaune a fala saboda shi dai yana gani na da gemu bai san ustazu bane ya ɗauka don siyasa ne ta murɗin shi ma muke faru irin haka ma'ana don haka ya samu gas na ya faɗi magana wallahi ya faɗi wannan magana ku tambayi duk ɗaliban daro hadisi sai da na zo na gaya musu wannan magana har dai shekara tara kafin ka ankara sai gashi ya ɗauki ƴaƴa ba wani ɗan siyasa wanda ya taso suna ganin zai gan musu alaƙaƙai kafin a ankara sai ga abokin shi ma ya bada sai ga wanda ya bada shi kenan waɗannan 'yan siyasa sai muka ji an dakushe su kafin a ankara sai suka samu wani ustazu shi ma a nan garin sai suka manna mishi wata yarinya ta gama sakandare kwana biyu sai muka ji ustazu ya yi shiru wallahi tallahi sai kun yi a hankali suna makirci ya kai mutum ya ɗauki ƴashi ya baka baya son ka baya ƙaunar ka saboda ƙiyayya ne ya baka yarwo don ya silencing ɗinka don ya rufe bakinka don ya maganin ka kar ka ja mishi matsala a fale muna zaune yake faɗi yace matasan nan masu addini da waɗannan matasa 'yan siyasa da ke neman su kawo mana cikas wallahi ko da zai kai mu ɗau 'ya'yanmu mu ba su aure don mu maganin su zaɓi sai ga shi ko a aikace duk sun yi to ku rinƙa lura saboda haka in ka taso kana matashi ka je ka rinƙa neman shawarar waɗanda suka gabace ka akan komai ko da mulki ne ko da kuɗi ne ka samu sai kai tunanin kafin ka samu kuɗi su waye suka riga ka samun kuɗi ka je ka nemi shawarar su me ya kamata ya ya kamata yaya ake kaza in ba haka ba sai ka gama kwarsawa al'amura sun rikice sannan sai kuma ka zo kana cewa wallahi tallahi kabbara ce Allah ya kiyaye jama'a musulmi kun ji wannan to haka al'amarin yake a kasashen nan namu ba kwa mamaki sai ku ji soja ya kai soja babban soja a Najeriya amma sai ya rasa wanda zai aura sai kafira sai ku ji babban dan sarki ya rasa wanda zai aura sai kafira to duk kun lura da waɗannan abubuwa to sun ce za su yi amfani da mata wajen ainihin ruguza musulmi da kuma ruguza addini sai kuma media amfani da media wannan abu ne mai sauki yanzu waye harshen din shi babu kiɗa a ciki wane ne zai ce hansar ya sai wani hansar waliyin hansar babu wani waliyin hansar yanzu ko daga saudiya ka siye shi kiɗa ne a cikin shi ko an ce maka akwai ƙur'anin izu 60 akwai maka hadisi akwai jallalai ne akwai duk akwai amma kuma akwai ne akwai kiɗa kuma yana daga cikin makircinsu shine ba za su bar ku ku zauna lafiya ba jiya mun fara faɗi Coca-Cola ce za ku sha sai sun ɗan ɗiga kokin kowaya a cikin Coca-Cola ɗan abincin gwangwani ne kayi sha'awa tumatir ko waken gwangwani sai an ɗan ɗiga wani abu ba lallai a cikin a ingredients da ba a sa maka ka gan shi ba lallai ba ne sai sa na kawo muku misali da ka ji kasala sha Coca-Cola sai ka ji kayi kallo kamar ɗan doki kana abin nan shi ne kai kayi marisa ne kayi marisa ne ba za su gaya muku gaskiya ba kamfanin yahuda su suke yin Coca-Cola ba za su gaya muku gaskiya ba wala zalo ne ya ƙafi ne muku eh sun ce su ba za su yadda su shiga wuta su kadai ba tun da dai haka ne abin sai dai a fasa kowa ma ya yasa Allah madaukakin sarki ya kiyaye to waɗannan dai ga a taƙaice jama'a su ne kaɗan daga ayoyin da ya kamata mu tattauna dangane da bayanan da Allah madaukakin sarki ya yi dangane da waɗannan mutane ka ga wani littafi wanda ke hannuna fiye da shekara 100 aka tattara shi yahudawa ne suka tattara manufofinsu sai abin ya faɗa hannun musulmi shi ne aka samu manyan malamai cikin ainihin malamai na ainihin adab malamai na arabic literature suka fassara shi a Sheikh Abbas Muhammad bin al-Aqqad shi ya fassara wannan littafi da shi tun 1950s wannan protocolat akwai shi da turanci ga shi da larabci amma asali tsare-tsaren yahudawa ne waɗanda suka yi wanda makirce-makirce ne dangane da abubuwan rayuwa guda hudu ka kiyaye na farko religion, na biyu politics, na uku economics, na hudu social. Ɓangaren addini suka ce wanda irin makirce-makirce za su ɓullo da shi a waye gari, gabaɗayan addini ya zama su za su determining irin addinin da suke so a bi. Don haka suka zauna suka yi nazari ya za su cimma waɗannan buƙatu daga lokacin suka ce ko da za ta kai su zuwa ga shekara ɗari ne. Don haka ka kiyaye duk abin da ya shafi addini, za ka ga cewa yau shi ne ake ƙyama. An fahimta jama'a? Jiya ba muke tafsiri da la'asar ne wata magana mai yawa, ba ka fahimci fassarar ta ba. Da na ce kana jin zai yiwu a sa tafsirai na ko karatuttuka na a gidan rediyo, ba zai yiwu ba saboda irin waɗannan maganganu. Ni kuma na ce in har za a sa karatu na a gidan rediyo, harafi ɗaya in aka rage min zan kai mutum ƙara, ba za a rage ba, sai dai a sa duka. To kuma babu wani kasar nawa wanda yake Yahudawa za su tsira. Kai ka natsu da kyau ka ci. To tun da haka ne ba za su iya sawa ba. Amma abin da za ku ce su waye da gidajen rediyo ne? Ni musulmi ne, ni Najeriya ne. Amma ka koma ka tuna article ɗin da nake ta gaya maka na David Duke, who controls the media? Wane ne ke sarrafa kafafen yaɗa labarai? David Duke da Yahudu ne yake duk wata kafar yaɗa labarai ta duniya, directly or indirectly is controlled by the Jews, by the Zionists. Yahudawa su suke sarrafa ta tun daga mafi ƙanƙantar tashar yaɗa labarai ta garinku har mafi girma da kake jinta a BBC ko a CNN ko kuma a Al Jazeera. Yahudawa suke sarrafa ta. Don haka kullum sai a ce to yanzu dai kai kana so a sa ra'ayinka, eh to ga irin maganganun da sai ka kauce musu. To ni kuma sai Allah ya taimake ni, ni ban jarabtu sai an ji muryata a rediyo ba, ni ban damu ba ma. In fact ni wani lokacin ma ƙyama nake. Yaudanne yau shekara 30 ina yin da'awar, ba inda da'awar ba ta yaɗu ba a duniya, ba a taɓa sa ta gidan rediyo ta yaɗu ba. Waɗannan kasusuwan da ake yi yanzu ɗinnan kana zuwa sai ka je su a Makka, ka ga yanzu waɗannan tafsirai ne da aka yi na makon nan, muna zuwa an jima sai mu tura musu ta intanet. Kana zuwa shari'a mansur a Makka, sai ka duba shi tafsirin da albanin shekaran jiya ga shi a Makka, hausa suna ta zuwa suna ce. To ba a sa a gidan rediyo ba ne ba haka, kana tafiya YouTube ga shi nan za ka gan su da yawa. Amma a rage mini ban yadda ba, ban yadda a rage mini ba. Don in aka rage to gaba ɗayan saƙon ya lalace ne. To kuma a yau muna fuskantar kawai makarantar da mutane tsarki da alwala ne, ko kuma muna fuskantar wannan kafirci da ya fuskance mu, zalunci, danniya? Waɗannan abubuwan su muke so a wayar da kanmu mu faɗaka. Amma an ka tafi gauri malamin shiƙu zai karantar da kai ƙara'idi, zai karantar da kai bulugul mara, in ka tafi makaranta hadda za a karantar da kai ƙur'ani. Shi yasa sai ka kasa gane tafsirai da wa'azozin da ake sawa a gidan rediyo wai wane saƙo suke so su isar? Shin suna da manufa da suke so su cimma, ko kuwa dai kawai a jimriyar shi a gidan rediyo don haka zai rinka kakkaucewa daga abubuwan da ya san in ya faɗi ba za a saka shi, wai shi kuma yana so a saka shi? Don haka ya akramaka Allah an sa mu a rediyo, ka ji ba ƙauye? Ko kun fahimta jama'a? Don haka ya zama fayyau ba wai labarai ba, ba tafsirai ba, hatta hudubobin da ake a kan mimbarin Makka da Madina, masallacin Ka'aba da masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, is under control of a body. Akwai wasu tarin jama'a da in limami ya shirya huduba, to sai ya kai musu hudubar sun duba. Don haka fa tsariwa ne a yau a kan mimbarin Ka'aba ba isa a ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ba. Ban san ko ka san wannan, ban baka sani ba, ka ce albani ya faɗi. in ma har za'a kuma yahudi a ce alal yahud, amma nasara fa ba a kino ya nasara a Saudi Arabia a kan mimbari, saboda America nasara ne. Hudu ba kuma a yau limani bai isa ya yi ta yau ya zo kira American tsine mata albarka ba. Hudu ba limani bai isa ya ta haka ba a kan masallacin annabi a mimbari ko kuma a mimbarin Makka bai isa ba. A duk duniya musulmi ba su da midiya kafar yara labarai mafi ƙarfi irin mimbarin Arafa. Da Ka'aba da masallacin annabi nan ne musulmin duniya suke taruwa ka. Amma aka zo hudu gobe sai dai a yi ta kewaye kewaye, sai dai a yi ta zazzagawa. Amma asalin abin da ya damu musulmi wannan ba za a iya fitowa a faɗe shi. Shefa muka zo muna ɗawafi tsakar dare, muna tsinewa America, muna tsinewa kafiran duniya, wani lokacin sai ga gaba ɗaya mun kwashe taron kowa ya tsaye da ɗawafin shi, mu yake bi kawai muna amsawa. Me yasa? Saboda a mimbari dai ba a isa a faɗi ba. Wannan kai daga ina kake za ka iya tsinewa America a nan kawai sai wani ya ce ya fasa nashi ɗawafin, in ka gama bi ya yi nashi. Wannan ba abin mamaki ba ne jama'a. Wani ne ne kake tsoro da wuce daga nan a kama ka aje a hannaka ka ba? Inna ma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya, iyakar duniya ce, daga nan a kashe ka ba za a iya kai ka jahannama ba. Amma jama'a a ce musulmi su taru a Ka'aba, inda za su zo su tsine wa duk wanda ya zalunce su Allah ya karɓa saka izin, ba za su iya a taru a filin Arafa. Jama'a ba za a iya addu'a a tsine wa kafirci da kafiran duniya ba. Duk wannan yana nuna we are under their control. Kuma abin da ya kai mu ga haka shine abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi, rashin yin jihadi ne ya kai mu ga wannan kaskanci. Allah ya dan sarki Faisal, lokacin da kunci ya yawa a kasar Filistin, ya ce wallahi in ba a daina babbaɗi zai zo ya tsaya a wannan wurin na Arafa, zai kira musulmin duniya ya ce hayya alal jihad. Baɗin ba ta zo da suka kashe shi, shi ma ku ɗauki ɗanshi a matsayin misali. Yau babban ɗanshi shi ya fi kowa alaƙa da kafirai, shi ya fi kowa alaƙa da America, shi ne ambasadan Saudiya a America. Ka zo ka ji irin baƙaƙen maganganu da yake faɗa wa malamai, haka suke. Shi ya sa wannan da'awa ta sunna, kamar yadda nake faɗi jiya, duk wanda zai yi ta to ya san ta da gaske yake. Na ɗaya kenan, na biyu ya shirya ta, na uku ya san cewa ibada ce. Ibada kuma ana yin ta ne har a mutu, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Matasa da suke ɗauka ɗan daɗi wa'azi, in kai wa'azi aka baka kujera umara, ko aka baka kujera hajji, ranar da kuma aka kawo farmaki za a kama ka, in ka gudu ka suɓuta ka dawo ka daina irin wannan wa'azin, wato kai dama ɗan daɗi wa'azi ne kawai. Wallahi tallahi ku dawo cikin taitayinku. Gwagwarmaya ta addini ana yin ta ne har sai an yi nasara. Kuna ganin ga 'yan brothers na a ƙasar Masar yau shekara 50 da wani abu suna bugawa, gashi nan watan da ya wuce sun kai ga ne, sun kai ga gwamnati ta zo hannunsu. Haka ake gwagwarmaya, a kashe ku, a nuna ƙanta, a ɗaure, a ƙona, amma sai a ce sara da sassaƙa ba ya hana gamji toho. Amma kuna malamai ya zama ba ku da manufa, ba ku da saƙo da kuke isarwa, ana kafirci ana zalunci a duniya, ba za ku iya fitowa ku wayarwa da musulmi kai don su kuɓuta aƙalla daga irin waɗannan sharori ba. To Yahudawa dai da gaske suke yi waɗannan littattafai, ga su protocolat ko protocolat da Larabci, suna faɗin manufofinsu ne gaba ɗaya da suka ce za su cimma ta hanyar addini. Wallahi ina ne baƙin ciki in ce kashi 70% in ba 80% ba na waɗannan manufofin sun cimma. Don yau mafi yawancin musulmi tunaninsu ba akan addini ba ne, akan rayuwa ne. Dama abin da suka ce kenan, a koma da musulmi su koma rayuwa kawai suke tunani. da haka yau ko dalibi ne a makarantar sakandare in yana da kula da addini sai a kyamace shi dalibai yan uwan shi su tsane shi idan a cikin jami'a ne lecturer ne mai kula da addini sai a tsane shi idan na ta aure ki a cikin gida mai kula da addini a tsane ka idan a unguwa ne kai ne mai kula da addini a tsane ka idan a kasuwa ko a ina kake da kula da addini sai a tsane ka me yasa za a tsane ka su waye ke tsanar ka yan uwanka ne musulmi me yasa saboda an zare musu ruhin tunanin addini ya zama kawai rayuwa ce a cikin zukatansu kusa nan sai harkar tattali mun kawo irin yadda level da corruption yadda suka kurɓatar da harkar duniya duk duniya yanzu sun saka riba a cikin kowace harka sun saka haramu sa'annan in ka taho dangane da ɓangaren rayuwa fa cin abinci sanya sutura auratayya da sauran mu'amala ka duba yadda al'amari ya gurɓace yau aure ne na musulmi za a je a yi shi a masallaci ko a yi shi a zaure a tarin limamai amma a daidai gefe guda kuma saurayin yana can da court ita kuma matar tana can da wedding gown doguwar riga fara sannan ga wani ainihin cake an kawo da zaran limamai sun gama wai sai a ce sun gama wedding fatiha to sai ya tashi kuma shi angon da bakar kwakwun shi sai jini rungumeta a gaban limamai da iyaye da kakanni ya yi kisan dinta sannan sai zo sai su yanka kek to sannan kuma shi kenan an buɗe ɓarna kenan wannan za a je za a yi daddy's night mother's night gala's night duk wata rawa wannan za a yi za a kame hotel ɗin gaba ɗaya duk wata budurwa da ta zo to nan za ta samu wanda zai ɓarke mata budurci da daddare bayan lokaci sai ta koma tana ƙurmusu su da ciki don wata ba ta samun damar fita iyayenta sun tare ta to yau an ce mata ta tafi biki ina Sokoto Katsina Bauchi Gombe Zaria ta zo shi kenan me zai faru an tafi hotel an ce ga ɗakin da ba ta kwana sai ta ga da daddare an turo wani namiji ya san yadda zai lallashe ta ya san yadda zai ja hankalinta in ce taurin kai dama abin haɗin baki ne sai a koma a faɗa sai a zuwa ce ke ba gidajiya ce gidajen ko ina ya yi shiru ke ce ba ke wa mutane hayaniya shi ke nan ta yadda ta bada kai shi ke nan JJC ce bata ma san maganin da ake sha ba bata ma san allurar da ake ba kwana biyu sai ta ji cikinta na murɗawa da an ce zai ce ciki wata uku da ɗaurin auren ce ne ita kuma watan ta uku da samun ciki kudin shi ne abubuwan da suke faruwa kudin nan su ne abubuwan da suke samun tun an lalata mana rayuwa komi namu ya gurɓace yaro ne da handset sai zo wucewa sai ka ji ba abin da ke cikin handset ɗin sai music ba a tunanin addini duk wannan na daga cikin sharrin yahudawa to dangane da harkar siyasa kuma wanda shi ne abu na hudu bala'i mafi girma da yahudawa zai kawo shi ne demokuraɗiyya wannan demokuraɗiyya da suka kawo ta sun kawo ta ne don su haifar da rikici a duniya ka je ka duba ka gani duk inda aka ce za a yi demokuraɗiyya to na farko tukuna gaba za ta faru tsakanin mutanen sannan zubda jini sannan sata sannan cin kuɗin mutane babu dalili to waɗannan na daga cikin gaɓoɓi guda huɗu waɗanda suka tsara ka je ka samu wannan littafi yana nan akan intanet idan kai ɗan boko ne kawai ka rubuta protocols da ka rubuta akan kowane search engine zai ɗibo maka wannan littafin cikakken shi kwanan shi da turanci da larabci da duk sauran yarurruka to sai aka samu wani malami Abdul Sa'ad Muhammad al-Murtada ya rubuta littafi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam wal yahud wajhan li wajh ya rubuta irin fito na fito da yahudawa suka rinka yi da madina sai ya sa at-ta'amuru al-yahudi ala hayatir rasul sallallahu alaihi wa sallam makircin yahudawa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya rubuta wannan littafin ne don yin sharhin wannan yaki na banu nadir ne ya kawo yakin ya kawo waɗannan ƙisoshi guda biyu daga mutanen Makka ne suka nemi cewa ya buda su yaki annabi in ba haka ba su za su yake su ko kuma a mace ce ta je cin kasuwa daga nan ainihin wani ya kokari bude mata fuska daga nan ya ga tsarancin ta da ya kawo waɗannan abubuwa sai ya zo ya rinka faɗin wasu al'amura waɗanda suka shafi Yahudawa waɗanda haƙiƙanin al'amari wannan littafi da ya kamata ne mu zauna mu tattauna matsaloli a kan shi amma kaɗan daga abin da ya kawo sai ya kawo haƙiƙatu ma alaihi ahlul kitab wai menene gaskiyar addinin kiristanci da Yahudawa ne sai ya ce ba za mu tsawaita ba ba za mu tafi ko ina cikin tarihi ba sai ta ɗibo abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin alƙur'ani sannan ya sake tsallakawa sai ya sa baina ahlul kitab wal mujtama'il muslim alaka tsakanin kiristoci da Yahudawa da kuma musulmi idan zamantakewa ta haɗa su a cikin wannan wurin ya tsaya tattauna irin haɗarin da musulmi yake fuskanta in ya zama yana zaune anguwa ɗaya da ainihin musulmi a yana zaune da Yahudawa ko da kiristoci haɗarin da yake fuskanta na gurɓacewar tarbiyya in gidan girman Allah ku duba jama'a nan wariyar garin musulmi ne wannan makaranta ta Nuhu Bamanli Polytechnic garin musulmi take Nuhu Bamanli nan malami ne na musulunci musulmi ne dan boko aka ɗauki sunan shi aka sa a makarantar nan ma'ana kenan wannan wuri ne na ilimi da tarbiyya da kiyaye mutunci amma je kaka gani irin yadda suke bayyana tsiraici wanda ya saba wa tarbiyyar mutanen garin da kuma tarbiyya da al'adar addinin mutanen garin amma yanzu idan aka bata musulma aka bata ainihin admission a University of Nigeria da ke Nsukka idan ta tafi da hijabi da niqabi ba za su yadda ta shiga ofishin registrar ba idan ta fara yawo a cikin campus na university ba ya za su yi mata ayin yamurai suna fuzle hijabinta to an yi wa mai galama balle mai hijabi da niqabi ta amma ka duba sunan ba su zo su jawo haka sannan ku dubi cikin anguwanni irin anguwannin magume anguwannin musulmi ne sai mutum sai zo gina 'yan ɗakuna 'yan tsibir-tsibir sai ya ɗibe su sai ya ba su haya idan ya ba su haya sai su ta bayyana karuwanci da duk wani iskanci wai saboda yana da 'yancin ya zo ya gina abin da yake so a inda yake so dokar zallan an sabo ba za ka tashi ba yace in za ku gina masallaci ko za ku gina makarantar addini nan sai da nazar zage wasu a kofar gidana kullum shi kenan za a zo da wata gangami ne mota a yi fakin kofar gidana ina ginin makaranta na ce kai don ubanka kana bi na bashi ne ya ce a nake in na sake ganin ku nan sai na ci ubanka tun daga wannan sannan na duka jama me yasa wai ina gina makaranta kafin in fara jin jama'a tun da na sai filin nan sai da na zaunar da masana na cewa ake yi aka ce a je land a je health a je wane ne duka a je na ce duk za shi ku je ku karɓo rasiɗan aka biya karɓo rasiɗan na zo na zuba su a file na zo ne photo stamp na raba wa magina na ce duk wanda ya zo ku ba shi to me ake so kuma to me ake so amma duk wanda zai zo gidan karuwai ba wani da shi dan haka ku shiga cikin anguwannin nan namu ku ga gidajen karuwa guda nawa suka yi sai mutum ya zo ya sai fili sai ya tsaga shi nan ya ɗakuna ya ƙofofi nan ya ɗakuna ya ƙofofi sai bi sai ya bai wa ɗan jami'a ko ya bai wa ɗan polytechnic sai su taho shi kenan me za su yi karuwanci za su yi ha suna da ƴanci billahi allazi la ilaha illa huwa tun daga masarautar zazzau har local government har state government in ba don sun ɗanɗana albani sun ji wani iri ba ne Allah ban isa in yi wannan ginin a wurin nan ba ba shegen da bai magana ba cewa ya aka bar shi sai aka ce wallahi ku kyale shi yana da hadari ku rabu da shi wallahi ba don Allah aka kyale ni ne wannan makarantar ba Allah wallahi tallahi ba don Allah ba ne tun daga masarautar zazzau har kowace hukuma da ke Najeriya Allah ba don Allah suka kyale ni ba tsoro suke wata fitina ce za ta biyo baya kawai shi yasa amma ga gidajen kariyar kullum aikin kenan fa in suka zauna wannan gini shi ne kawai matsalar su yanzu a garin nan duk garin nan wannan gini shi ne matsalar su inda wata matsalar sai na markas da su malam musa sahabi suke yi amma ga hotels
a cikin anguwan nan akwai gidan yankan kai, a cikin anguwan nan akwai gidan barayi. Hukumar ƴan sanda da jami'an tsaro duk sun san wannan. An zo anguwan nan tamu an yi harbin bindiga tsakanin barayi a cikin gidansu da ƴan fashi da makami, an koma kuma an bar su suna nan har yanzu. Karfe uku na dare mota za ta zo ta shiga, karfe uku na rabi ta fita ko karfe hudu. Amma duk wannan bai zama musu matsala ba. Amma matsala shi ne albani na gina makaranta. Yayin ki takarda kaza, yayin ki takarda kaza, yayin ki takarda kaza. In ba kai dabba ba, ina ɗan shekara 30 nake da digiri a kan shari'a. Zan saba ma shari'a, zan saba ma doka, zan saba ma due process, in ba ɗan jaki ba ne kai. Sannan kuma kai in ba ɗan dabba ba ne, ka zo an nuna maka ga inda aka manna protestant na duk abin da za ka nema. Yadda ka ce kana so yau sai ka ga wanda yake yin wurin. Ina ruwanka da shi. Su kudu biyu ne abin jama'a. Ma'ana yanzu masallaci, gina masallaci, gina makaranta shi ne matsala. To sannan fa, don koyo ina matsayin malami ne na addini. Idan da a ɗan iska na nake ko ɗan boko ko wani abin nan ba matsala, don ga wani nan na gina makarantar je kaka ga sun dame shi, ba ruwansu da shi. Je kaka ga makarantun nan private school. Kafin in fara makaranta da shekara guda na sa lauya na ya tafi Ministry of Education, je kaka samo mana takardar izini na buɗe makarantar nursery da primary da secondary da yin jarabawa da yin jarabawa jab. Aka je aka samo nawa ne kuɗin lasisi da ake biya 50,000? Nace ga 50,000 na bayar. Aka bamu muka zo muka aje. Duk wanda ya zo sai a nuna mishi. Amma yau sun gana musu komi. Me yasa? Kai sai da ta kai mako biyu da nan wani yabo sai da na ce wai kai ce in ba don ku dabbobi ba ne ba muna kotu tare da ku ba? Muna kotu tare da ku, kun ce mu Boko Haram ne. So kuna faɗa da ni, me kuke nema a ni? Boko Haram ba faɗa suke da ku ba? To me kuke nema? To da ni mishi in da na shiga ba nan na fita ba fashi ne. To me ya? Shi ne kawai abin da na gaya muku. In dai addini ne to an kyamatar da kowa addini. Wani ya zo ya gina hotel a anguwan nan, duk wani lauya gawurtacce a garin nan sai da ya rubuta takarda a kan ba sai yarda da hotel ɗin ba. Amma sun kasa yin komai da hotel ɗin nan kuma. Amma makarantar addini ita ce matsala. A cikin gidana nan cikin gidana na kafa aji na fara karantarwa, a cikin gidana na kafa rumfar kwano na kafa aji ina karantarwa. Muna cikin karatun jama'a, wayar shugaban SSS tana ta kaɗawa yana ta dubo min waya. Sai da gama karatu na kira shi, an ce mai ka buɗe masallaci, ka tare anguwa, ba motoci, ba a iya shiga, ka tara ko'ina. Sai na ce ka ci Allah ku ne uwan mai karya. Sai na ce a zo a nuna maka. A cikin gidana ajin yake. Wannan filin lokacin da mu gina shi ba. Sai na sa aka share shi, sai na ce duk wanda ya zo da keken shi ko babur ya zo ya saka a cikin filin. Kekunan duka-duka ba su wuce guda goma ba. Baburan ba su wuce, ko rabin filin ba su cika ba. Ba a aje mashin ko kwaya ɗaya a kan titi ba, amma wai an gaya wa SSS. To ku duba irin wannan jama'a. Amma fa na rantse da Allah ba wurin rawa ne a nan gurin. Ba wani sarki, ba wani mai sarauta, ba wani hakimi, ba wani bagaci, ba wani wanda zai ga cewa matsala ne. Da wurin rawa ne a nan. Amma yanzu matsalar ita ce an yi makaranta. To su suna ganin ta a matsayin barazana ce, saboda ne, saboda addini. Duk wannan sharrin Yahudawa ne. Jama'a kuna fahimtar wannan?
to ina san ku gane Yahudawa da gaske suke. To malam ya kawo waɗannan matsalolin, ina son in takaita mana sakon littafi ne, sannan sai cewa kiɗin tarihi ya kawo irin yadda a tarihi Yahudawa suke ta nuna kiyayya da gaba da makirci ga ainihin addinin Musulunci. To sa'annan sai ya koma sai ya ce to su ma fa Kiristoci kar ka ɗauka cewa ko ba su da makirci, ce su ma ɗan uwan ɗayan ne, abokan tafiyar ɗaya. Na daga cikin matsalarsu ita ce aƙida ta tafsir, wai duk inda musulmi yake a yi ƙoƙarin mayar da shi Kirista. Saboda haka yadda ake yaɗa Christianity a arewacin Najeriya ba fa a yaɗa Christianity a kudancin Najeriya. Kudancin Najeriya na cike da Inyamurai da Warabawa waɗanda yake ba Kiristoci ba ne, ba Musulmi ba ne, Maguzawa ne, amma ba a damu a saka su a cikin addinin Christianity ba, amma Musulmi ake yi. Musulmi aka damu da su. Ya za a yi a ce ga duk wani pasto ya za a yi wa ya haɗa wani suna nashi da sunan Musulmi. Ni ya sa wai don ya ce ai asali shi da Musulmi ne ya bai. Da haka kowane pasto sai ka ji akwai ɗan Juma a cikin sunan shi, akwai Yusu a cikin sunan shi, akwai Mudari a cikin sunan shi, akwai Babu, wai zai ce shi da Musulmi ne ya bari, wai don ya saka wa Kirista shakka akan addinin ainihin wato Musulunci, kuma don ya saka wa Musulmi cewa Musuluncin shi ma rayuwa bari su ne. Don haka sharrin da Yahudawa suke da shi Kiristoci ba su gaza daga wannan sharrin ba. Sannan duk wanda yake rayuwa a jihar Kaduna to ya san cewa waɗannan maganganun da muke faɗi babu shakka a kai game da kashe Musulmi, game da tsugalar Musulmi fada. Duk waɗannan abubuwan sanannu ne a jihar Kaduna, jihar Bauchi, jihar Adamawa, jihar Plateau. Ko yau a arewa ta zama ita ce daba, har ta kawo Musulmi a ƙasarsu inda aka haife su iyaye da kakanni, wai a ce an yi musu ijla'i wai su bar gari. A jihar Plateau muna ji muna gani a nan arewa garin Sardauna a ce wai Musulmi ba Plateau ne bai dace ya zauna a yanki kaza ba. A nan aka haife shi, nan aka haifi uban shi, kakan kakan shi nan aka haife shi, amma wai sai a ce wai bai isa ya zauna ba. Kuma manyan ƙasar suna ji suna gani. Me kake tunani? Je ka saurari littata da ne shekara 12 akan ƙonar baƙin wake. Wannan shi ke kawo ƙonar baƙin wake. An haife ka a wuri, an haifi ubanka, an haifi kakanka, a ce yau yanzu an baka awa 48 ku tashi ku bar gurin, shi ne sai a samu.